بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ده تاكي سادوا أولا يمتشي نرانر لتنم wanda shine yammacin 18 kenan ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya dace da 11 ga watan Mai shekara miladiya ta 2020 a ci gaba da tattaunawa mu karkashin matashiyar mafarki wannan shine fitowa ta 14 kuma ta ƙarshe a wannan jerin giya insha Allah subhanahu wataala fa da fatan Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki muna tattaunawa akan al'amar mafarki kuma mun kawo kusan ƙarshe-ƙarshen abin da muke fatan mu tattauna a wannan ainihin wato lokaci idan masu bibiya ba su manta ba darasin da ya shuɗe na 13 kenan mun fara kawo misalai na fasarar mafarkai waɗanda aka ruwaito daga limamin fasarar mafarki wato Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alaihi ci gaba da kawo wannan misalai shine watin an bashi labari har ila yau cewa ko kuma aka aiko masa abin nan wato Marwan dan Hakam ya turo masa da labarin cewa nayi mafarkin na hau kan mambari sai nayi fitsari har sau 5 akan mambarin sai ya ce mishi aka experience yake cewa to idan mafarkin ka ya gaggata to zaka haifi yaya har guda 5 dukan su kuma za su yi shugabanci daga ramzin da ya dauka anan shine mambari shugabanci shugaba ne ke hawa mambari sannan kuma fitar fitsari dama a cikin mafarki mutum ya farkin ya ga yana fitsari ba mai ya mafarkin fitsari ya fita a jikin shi ba magana bambanci ya mafarkin ya ga yana fitsari yana nuni alama izuwa ga jima'i ko haihuwa ashiyu bi shay yuzkar kafin mu kai da nisa har ila yau wani ya taba tambayin Ibn Sirin ne yake cewa yana mafarkin yana yin fitsari na ainihin a gindin bishiyar zaitun kuma man zaitun ne yake fitar da fitsarinsa sai ce to ka bincika kana zaune da wata mace wadda muharrama kace baka sani ba da aka je aka bincika ko sai aka taran matar da ya aura a shi mahaifiyarsa ce an kamo shi yana yaro karami a matsayin fursuna daga wata ƙasa da aka yi jihadi aka taho da shi ƙasar musulmai daga baya kuma aka kawo mahaifiyar ba san juna ba aure ya hada su shine aka nuna masa mafarki dinnan mafarki yana zuwa dan ya maka tambihi akan wani kuskure dan ka gyara to da haka zubar fitsari na nuni zuwa ga haihuwa to yi su 5 ƴaƴa 5 kenan kuma haka ya faru ga ainihin abin nan Marwan yana da ƴaƴa wanda suka yi haɗifanci irin Walidu da Sulaiman da Hisham da Yazid dukansu waɗannan halifofi ne to wannan kenan haka wata mata ta mishi wani mutum ya mishi ya bashi labari shi Ibn Sirin yake cewa ya mafarkin wata mata cewa ya nemi aurenta in anni khatabtu imra'atan ya nemi auren wata mata yace fara'aituha fil manani sai ganta a mafarki ta kasance mishi sauda qasira baka gajera kaga agun wanda bai san fasara ba sai dauka mummunan abu ne watakila da dai sai ya ce mishi shi Ibn Sirin ne yake cewa na mutumi baki da kaga tayi to dukiya ne amma sawaduha famaluha wa amma qasaruha wannan gadartaka fa umruha ba za ta dubi bane a duniya haka kuma ya faru ya aure wannan mata ya tarta da arziki bayan kankanin lokaci kuma ta mutu da aka ganin gajeriyar mace a mafarki da sunan kana neman ta ko wanda ka nema yana nuni zuwa ga karancin tsawon rayuwarta ne to kaga anan akwai ramzi guda biyu sawadul mar'a da kuma al-qasr wato baƙin fatarta da kuma gajerantaka Ibn Sirin ya amfani da lafazin sawad a lugha asalin shi a lugha haka ce sawadu fulani bi ma'ana malu fulani sai ya dauki wannan ramzi yayi kiyasi da shi sannan ramzi na biyu kuma gajerantaka da gajerantaka kwanakin rayuwa sai ainihin kiyasi da shi haka Ibn Asakir da Dimashqi ya ruwaito a cikin tarihu madati Dimashqa cewa Abdullahi dan Muslim ya ce na kasance ina zama a majalisar Ibn Sirin daga baya sai na daina zama majalisar sanar kuma ina zama da wasu ƴan ibabiyya wato wasu ƴan bid'a haka yake sai ne mafarki sai naga kamar gani ni da wasu mutane muna daukan annashi wato makara ta janazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye sai na tafi gun ibnu sirina sai na bashi labari ibnu sirina sai ya ce mini to ka kasance ne kana zama da wasu mutane waɗanda za su rufe hakkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ana akwai ramzi guda biyu janaiza wadda take alamta karewar abu da kuma cikin mutanen da ya gansu suna daukan janaiza dama idan an dauke ta za a je ne a rufe ta sai mushi fassara da waɗannan ramzi guda biyu wato ramzin janaizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kokarin su na rufe sunnar sa da kuma daukan janaiza zuwa dan a rufe ta haka wani ya ba ibnu sirin labari yake cewa yayi mafarki ya ga ainihin wato yana ya mafarki ya ganshi yana ainihin wato yin aswaki duk sanda yayi aswakin sai ga jini a jikin aswakin sai yake mai shiga tsoron Allah kai mutum ne wanda kake annani ne ya da gulma ka daina ya da gulma eh yace ka daina ya da gulma shine alama Allah yana maka wa'azi ne ka bar ya da gulma wanda zai mafarki ya ga kamar yana yin aswaki ko yana cin buroshi buroshin yana ta jini yace duk sanda ya sa aswakin a baka sai ya fitar da shi sai ya ga jini sai yake cewa to ka daina ƙarya da yada neman shi sai ya ga mishi aya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib da kissar ainihin annabi Yusuf da ƴan uwansa kenan Allah ubangiji ya sa mu dace to haka har ila ibnu sirin ya sake aka sake bashi labarin wani mafarki wato na wani mutum wanda ya kasance yace ya ganshi ya ga kamar a jikin kwaurinsa gashi ya fito da yawa gashi ya fito da yawa a jikin kwaurinsa sannan kuma bayan gashi da ya fito a jikin kwaurinsa da yawa sannan an kulle shi a waje sai ce to wannan mutumin ga alama bashi ne zai masa yawa kuma zai mutu a kulle a gidan yari kuma sai mutum ya ce to ai kai na gani a mafarkin sai ibnu sirina ya istirgai kuma haka ya faru da shi ya mutu ana banshi madudin bashi na dirhami 40,000 kuma ya mutu ne a cikin gidan yari Allah ubangiji ya gafarta masa to haka kuma ila yau ibnu sirina aka sake bashi labarin wani mutum yake cewa na yi mafarkin na ga crown taj wato kambu a kaina na zinariya sai ibnu sirin yake cewa to ka ji tsoron Allah babanka yana can wata ƙasa inda ba garinsu ba kuma ya makance yana buƙatar ka je gare shi ka je ka taimaka mishi yana buƙatar ka je wurin shi ne ka je ka taimaka mishi yana zuwa ko garin sai tarar da haka kaga ya amfani da guda abu guda uku anan ramzi na ar-ra'as da ramzi na at-taj da ramzi na az-zahab sai ya dauki wasu ishtiqaqi na lugha far-ra'as yadullu ala ar-ri'asa wa ra'isul insan huwa abuhu baban shi kenan wat-taj yadullu ala libasul ajam libasul ajam tufan wadanda ba larabawa ba wa ardul ajam ardu ghurbatin lil arab ne garin da ba garin su ba wadh-dhahab lafazin adh-dhahab shi an fanda shi akan zahabul basar tafiyar idan sa sai ibnu sirin sai ya hada wadannan abubuwa sai aka samu wannan fasara da mamaki dama Allah ya bashi baiwa ta fassarar mafarkai wadanda ana mamakin su ba dan kankani ba ana mamakin su ba dan kankani ba alal misali wani mutum yace yayi mafarki ya ga wata mata cikin mutanen gidansu tana rike da wani kofi a jikin kirjinta a jikin nonuwanta in ta dauka za ta kai baki sai ta ji fitsari ya matse ta sai ta aje ta tafi da gudu ta tafi gun fitsari da ta dawo sai kuma ta sake dauka haka ta tana jin fitsari da yaje ga abin sai ya ce ta ku ji tsoron Allah a cikin gidanku akwai wata yarinya budurwa saliha wacce take son ta yi aure kun ki mata aure ku je ku mata aure kafin ta lalace yace ai ko kware haka ne ana zuwa ko aka ga haka haka yace wa da wani ibnu sirin aka bashi labari cewa wani mutum yayi mafarkin cewa na ganni na kutarci ka ji fa wannan kai yanzu kana jin hankalinka ya tashi ko sai ya ce kai wani mutum ne da kasance ana maka sharri da wani abu mummuna wanda ba ka yi, anta rajulun tuqabbahu bi amrin anta bari'un minhu, sai ce sadaqata, ya ce yace kai gaskiya. Allah ya bashi karfin basira da karfin tunani wajen riskan mafarkai ire-iren waɗannan waɗanda ba kowa ke iya riskar su ba. To abu na ƙarshe da nake so na bayyana a nan bayan waɗannan ɗan misalai da muka buga shi ne cewa mafarki an ce kamar camfi ne, in aka fassara ta tana ukuwa kamar yadda Ibn Wardi yake cewa wahaya ala janahi ta'irin idza awwaltaha halat bi bushra aw adha, tana zama kaman fukafukin wato tsuntsu ne da zaran ka fassara ta za ta faru da abu da mai kyau din ko mummuna, kamar yadda Yusuf yake cewa qudiyal amru ladhi fihi tastafkiyan, an riga an gama. To dan haka ne daga nan kullum malamai suke tambayi akan cewa dole ne a fassara mafarki zuwa ga abu mafi kyau matukar iyawa ba tare da ta'assufi ba tare da karkatar da ma'anar ba. Idan ko ba za a iya fassara ta kyau wani fassara ba, to ai shiru da baki shi ya fi dacewa, shi ya fi kirdadan abin da yake shi ne daidai. A nan ne Zarqani ma yake cewa sunnatul ru'ya idza kana fiha ma yukrahu alla tu'abbar, sunnar mafarki shine idan a cikin mafarkin akwai abin da ake kyama to kada a fassara shi yafi. Wallahu ta'ala a'lam. To da haka yana da kyau mu sani cewa kamar yadda yake faɗa a cikin sharhin Ibn Wardi yake cewa a sani wa alam anna ru'anar ru'ya in 'ulimat wa fuhimat min awwaliha ila akhiriha fa ta'wiluha hasan sahlu, kasancewa mafarki idan aka gane shi aka fahimce shi tun daga farkon al'amarin sa to fassara shi na da sauki. Wa in 'ulima ba'dhuha wa fuhima, idan ko wani sashi ne kare aka fahimta ba a gane sauran ba to anan ashkala, wa ashkala al-ba'd, sauran ya rikice fa yu'abbaru ma 'alima, kai abinda ka gane ko fa yu'abbaru ma 'ulima, abinda aka gane sai a fassara iyanan. Wa yufhasu anil baqi ba'dan fa ba'dan, sauran kuma sai ayi bincike akan shi kadan kadan. Fa in sarat ab'adan mafhumatan fa zalika, in suka zama sashi sashan sauran sassan an fahimce su an gane su to babu laifi sai a fassara su. Wa yuduk wa in lam tufham kulluha nuzira fil munasabati min ajza'iha, idan ba a gane ba sai a kalli abin da zai samu munasaba ya dace da juna a cikin sassanta. Fa in kana laha munasaba usudilla bi tilkal munasaba min ba'dha li ba'd, idan akwai abin da ya dace sai ai amfani da shi wajen gane ma'anar sauran. Wa yudaqqiqu an-nazaru fi istinbat ta'wiliha, sannan a zurfafa tunani wajen kokarin gano fassarar ta. Yace wa in kanat ar-ru'ya gharibatan nadiratan lam taqa mithluha fala yatajasar, idan ku aka samu wani mafarki wanda yake mai ban mamaki wanda ba a taba samun irin sa ba to kada mutun yayi gaggawa, kada yayi girin gidishi, kada yayi shiga abin da dukunkune, kada yayi ganganci, kada yayi alkafira. Wala yubadir la ta'diriha, kada yayi gaggawa fasara ta, bal yatawaqqahu fiha hatta yadhhara aqibatuha, zai tsaya har a gane me mafarki yake nufi. Wata mata ta taba mafarki take cewa ta ganta ta shigo cikin sahu, cikin masallaci ta tsallaka sahu uku na mutane ta tsaya a kusa da limam, sai wani mai gaggawa fasara ya ce mata ai zaki zama jagora ne a cikin mutananki, sai ta ga abin ya mata wani bambara kwai. To ita mace ta yaya za ta samu jagoranci a cikin mutanenta, kuma mutanenta ba irin waɗanda mata ke musu jagoranci ba, kaga magana da muke akan lura da al'adu da yanayi, sannan ita kuma ba sarauniya bace, ba ta da dangantakan sarauta. Da ta samu wani wanda ya iya fassara fiye da wancan, sai ya ce mata to ki gaggawa ki shirya tafiya lahira, kwana huɗu ya rage miki ki gudu, wannan sahun da kina haurawa kowane sahu ɗaya a matsayin kwana ɗaya ne, liman ɗin nan wato limamin gawa kenan. Haka kuwa ya faru, matar nan ta ce ta ci gaba da biyan basussuka da wasiƙi, kwana huɗun nan ba su wuce ba ta rasu. So da haka idan mafarki ya zo wanda baka san kanshi ba, baka iya shi ba, ba burgewa ba ne ka je ka fassara abin da baka san fassara shi ba, ka je na farko tukunna ka saba wa Allah, ka yi ƙarya ilimi, ka shiga abin da ba ruwanka, sannan ko mu gane fa fassara nan ba dole ba ce. A ƙarshe a ƙarshe ɗan uwa masu albarka, idan mutum yana so ya zama ƙwararre gogagge akan al'amarin fassarar mafarki, babu shakka dole ne ya haddace usul nan da aka ambata masu inganci, ya zama ya iya alƙur'ani iyawa mai kyau, ba wai mujarradin haddace lafazinsa ko sanin fassararsa ba, a iya istinbati da iya shiga da fita da irin sanin surrorin da ke cikin ayoyi na alƙur'ani da abin da ke cikin wato surori na maganganu. Da haka dole ne mutum ya san tun daga ya iya tilawar, ya iya haddar, ya saba da alƙur'ani, ya san gardinsa, ya san ma'anar ayoyinsa, ya san fiqhun da ke ciki, ya san asbabun nuzuli, ya san nasu, sai ya ƙware sosai a ilimin sanin alƙur'ani, ƙwarewa mai ban mamaki, ba wai gama garin ƙwarewa ba. Sannan haka a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama ya ƙware ƙwarewa ta ya kai ya kawo wajen sanin ma'ana da istinbatin hadisai da riwayoyinsu da duk abin da ke da alaƙa da su. Sannan kuma ya zama ya ƙware game da harshen Larabci da sanin sirrorinsa, waƙoƙin Larabawa da sanin ma'anoninsu da zamaninsu da tarihinsu. Sannan al'ummar da yake ciki ta ma ya zama ya ƙware wajen sanin al'amuran rayuwarta da tarihinta da irin waɗanne mutane ne yake ciki. Sannan ya ƙware wajen sanin ilimi na halayyar ɗan adam, psychology na ɗan adam. Ya ƙware kuma wajen iya saurare da fahimtar mutane da gane waɗanne iri ne su. Al-Imam Shafi'i aka ce da zaran ka yi magana ɗaya biyu, yana iya gane garin da ka fito, ina daga ina kake, ina za ka je, kai wani irin mutum ne, mai fushi ne ko mai haƙuri, mai hankali ne ko sakarai, mai wayo ne ko maras wayo. Nan da nan Imam Shafi'i Allah ya bashi wannan firasa. Sannan baya ga duk wannan kuma, sai Allah ya ba mutum gamdakata, wato dace da daidai. Me ke sa samu gamdakatar? Tsoron Allah da taƙawa da ƙanƙan da kai da tawalu'u ga Allah da addu'a da neman falalarka a wurin Allah da kuma guje ma girman kai da riya da guje ma san a sani da san a ce ka iya da guje ma kuma san girma da san mulki da guje wa ƙarya da guje wa ta'alumi abinda baka sani ba ka ce ka sani. Dole sai ka tsarkake zuciyarka, ka zama mai tumin kirki, ka zama mai imani, ka zama mai nagarta, ba wai don waɗannan abubuwan ba, don abin da ya sa Allah ya ce a nagartar shi za ka yi. Idan Allah ya so sai maka tukuici da wani fatahi da wani buɗi da wani ainihin wato abu wanda bai wasa ran ba. Kalli Shekul Islam Ibn Taymiya, irin baiwar ilimin da Allah ya masa da irin maɗuɗin ilimin da Allah ya masa. Malamai masu tarihi suna ba da labarin cewa taƙawa da tawalu'u da ƙanƙan da kai da tsayuwa akan addini shi ya mishi wannan fatahin. Ba wai tsabaragen ya fi kowa basira ba ne, a'a, buɗi ne Allah ya ke wa malamai. In ka bi tarihin malamai haka za ka gani, sai Imam al-Bukhari, sai Ibn Hajar, sai al-Imam al-Zahabi, sai Ibn Kathir, sai al-Imam al-Mizzi, malamai a kusan kowane zamani za ka samu malamai waɗanda suke da wata baiwa ta musamman. To in ka bi tarihin za ka ga kuma suna da kulawa da addini da lazimtan wato wajibobi da farillai da mustahabbai da abubuwan da Allah ya ɗora musu da gujewa san rai da san zuciya da san girma da san a sani da san a ce sun iya da san a yi da su, duk sai sun guje ma waɗannan. Don ka guje ma waɗannan abubuwa, sai Allah ya baka wani girma na musamman wanda bai ba sauran mutane ba. A kamar yadda na ambata insha Allah, wannan shine kasafi na ƙarshe a cikin wajen ya kasusuwan nan. Amma in Allah ya so, ina tattara wasu ƙawa'id wanda za su kai aƙalla guda 40 a kashi na biyu na wannan tattaunawa. Zan yi magana insha Allah akan ƙa'idojin fassarar mafarki. Mun ta ambatan ƙa'idoji, amma kuma ban faɗe su dalla dalla, mu ce ƙa'ida ta ɗaya ita ce kaza, ƙa'ida ta biyu ita ce kaza ba. Insha Allah a wani lokaci zan samu yanayi da zan sake bayyana waɗannan. Allah ya bani dama, ya kuma bani rayuwa wadda za ta bada dama a yi haka nan. Allah ya sa mu dace. Ina so na ambata mana wasu daga cikin tuwasan bayanai, littattafan da za ka iya amfani da su wajen fahimta da karatu da nemo bayanai akan abin da ke da alaƙa da mafarki ɗin nan. Baya ga littafai ama da za ka samu a cikin littafan sunna, kitabu ta'bir ru'ya a cikin sahih al-Bukhari da sauran kutubu sitta da makamantansu, da abin da za ka samu a cikin littafan tarihi da littafan ainihin sira ta magabata da littafan tafsiri da sauran ummatu na kutubu tura, za ka samu bayanai daban-daban a wurare mabambanta. To akwai kuma littafan da aka keɓance su musamman don su tattauna wannan mas'ala. Su ne nake so na faɗin mana sunayensu saboda su shiga cikin wannan recording, ga waɗanda suke ɗalibai 'yan uwa za su iya neman su su samu ƙarin fa'ida. Akwai littafin Alƙawa'idul Husna fi Ta'rir Ru'a na Malam Muhammad Abdullahi As-Sadhan, sunan shi kenan alqawaidul husna fi ta'birir ru'a. Akwai littafin ar-ru'ya alamun gharibun wa ta'birun ajibun na ibnu maqsad al-abdali. Sai kuma littafin al-badrul munir fi qawaidit ta'bir wallafar ash-shahab al-adir wanda shine malam ahmad ibnu abdurrahman al-maqdisi al-hanbali babban malami mutumin kasar dinnan kasar sham wanda ya rusu shekara ta 697 littafi ne muhimmi kwarai a wannan babi. Sannan akwai ta'birur ru'a wal ahlam fi dawi al-kitab wa sunnah. Akwai littafin su mashhur wanda na ambata a baya shine al-muqaddimatil mumahhidat as-salafiyat fi tafsirir ru'a wal manamat wanda malam mashhur Hassan Ali Salman da shi da malam Umar Ibrahim Abu Abdurrahman suka hadu suka rubuta littafi ne qayyim jiddan a wannan babi. Shi kuma littafin shahararren malam al-Imam Ibn Qutaybata ad-Dinawari rahmatullahi alayhi ta'birur ru'a wanda an buga shi tun wajejen tutaba annai da wani hakiki. Sai kuma alfiya da muka yi ta hakaito wasu mangaru daga cikin ta alfiya ta Ibn al-Wardi wanda ake ce mata al-alfiya al-wardiya fi ta'birir ru'a ta al-Imam Abu Hafs Umar Ibn Muzaffar Ibn al-Wardi malami ne mutumin kasar Sham ya rasu a kasar Halab shekara ta 749 Allah ubangiji ya gafarta mashi mai littafin tarihu Ibn al-Wardi. To wannan sa daga cikin masadiru waɗanda nan kusa na iya gano su waɗanda za a iya itimadi da su wajen sanin ilimi da ka'idoji na fasarar mafarki. Ina so in tuna mana a ƙarshe kafin na rufe cewa mafarki dai don aka yi aka kawo wanda ake fasarawa yana zama ne ko dai yana tuna maka wata ni'ima da Allah ya maka ka gode wa Allah, ko yana tsoratar da kai akan wani sabo da kake ka bar yin sabon, ko ana maka tambihi akan wani abu da zai faru nan gaba ko ya faru nan gaba kusa kamar tambihi akan abiya mamaci abin nan dinsa a biya masa bashi ko a raba gadon sa ko a yi masa istighfari kuma ko kuma yana nuna maka dilalaci akan wani abu wanda zai faru a rayuwarka mai kyau dan kai kokari kai addu'a ka samu Allah ya tabbatar maka ko mummuna wanda zaka nemi ka guje masa. Sannan akwai wata kaida da malamai suke cewa mafarki wanda mutum zai akan mummuna abu yana da ajala, yana da gaggawa faruwa, amma wanda zaka yi akan wani kyakkyawan abu yana da ajal, yana dadewa, zai baka dama ka shirya masa dan ka same shi. Yan uwa masu albarka, karatu ya karatu ko in ce zance ya yi zance, mun tattauna mai tsayi na asali na ce ba zan wuce wato darasi guda 5 ko 6 ba. Masha Allah cikin hikimarsa har mun yi guda 14 wanda kowanne yana da akalla rabin awa kamar awi 7 kenan. Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace abinda na faɗa wanda yake daidai ya dace da gaskiya ya dace da abin da yake shine a ilimi ba wayo na bane ba iyawa na bane karantawa na yi da abin da malamai suka samu akan hanya. Ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ladan da yake ba waɗanda suka kokarin sanar da ƴan uwansu abu na alkhairi ko kuma waɗanda kuke ta bibiya. Ina fata Allah ubangiji ya ba ku ladan masu sauraron ilimi. Allah kuma ya bani ni da ku dama na mu aikata abin da yake cikin alkhairi, abin da ya faru na kurakurai wa ma aksaraha. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bani ikon gyara su ko kuma ku ku gyara mu. Sannan Allah kuma ya gafarta mini zunubaina ga baki daya da ni da ku duka. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu cikin tawagar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi zai cece mu zuwa gidan tsira. Sannan kuma ina so na faɗa a takaice cewa kamar yadda na ambata tun a farko, ni ba malami bane wanda nake masanin fasara mafarki ko kuma consultant wanda nake zaune ina fasara, a'a. Dalilin yin waɗannan bayanan shine yawaitar tambayoyi waɗanda mutane suke ta yi da kuma samun matsaloli game da mafarki, da kuma wasu ma suna tunanin kamar babu wannan karatun a cikin sunna ne ko babu shi a cikin addinin musulunci ne, ya aka yi bokaye ne kawai da ƴan tsubbu da ƴan damfara da ƴan yaudara da masu littattafai irin na Hausa din nan su suke cin kasuwa abin kawai, me yasa ba a cika jin batu din a gun malamai ba? Sai na ga ba dan ni malami bane, ba dan ni na iya ba, amma dai dan alal aqalli ina da wani abu da zan iya cewa to bari na yi wa kaina da sauran mutane tambihi akan wannan. Da fatan mun samu dan wani abu da zai haskaka mana dan kankani wanda zai samu akan hanya ba mu zama a cikin duhu gaba ki daya ba. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama lafiya ga masu neman ƙare-ƙaren bayanai kuma su neman waɗannan kasusuwa za su iya ziyartar wuraren da muke aje kasusuwan mu kamar adarulfikri.com za su samu waɗannan kasusuwa ga baki ɗayansu ko kuma a ma'ajiya ta wato telegram ta audio channel ɗinmu na DSSN full audio za a iya samun su a nan ma ko kuma ta hanyar WhatsApp ta hanyar wato a yi tuntuɓe mu a nambobin da muke harkar WhatsApp da su waɗanda ga su kamar haka akwai nambar Malam Sadiq wanda muke ce mashi Sadiq mai dish hafizahullahu wa ra'ahu wanda ɗaya daga cikin manyan adinin ɗinmu ne masu kula da tukulluma ta bayanai ga lambar shi ita ce 08032987488 wannan ita ce lambar sa wanda za a iya samun shi ta hanyar WhatsApp ko buga waya sai kuma ni mai magana wanda sunana kamar yadda na ambata tun farko Kabiru Abubakar wanda ake ce ma Asgar sunana kenan ina amfani da lambar WhatsApp kamar haka 08120166844 sai kuma asalin lamba ta wadda nake amfani da ta wajen buga waya da karba da kuma telegram ita ce 08062216364 da fata Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya saka mana alkhairi Allah ya raba mu da bala'o'in da muke fama da su wannan annoba ta corona ubangiji Allah ka yaye mu al'ummar duniya ita musamman musulmai musamman mu nan Najeriya da sauran al'ummomi mu Allah ka sa mu cika da imani wadanda Allah subhanahu wataala ya kaddara suka yi rasuwa ko za su rasu a cikin wannan yanayi ubangiji Allah ka ba su mutuwa da darajar shahada Allah ka sa mu cika da imani malaman mu muna fata muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu da su da iyayen mu da suka gabata da sauran su musamman malaman mu irin su Malam Albani Zaria wanda ya kafa wannan makaranta ta mu Allah ya saka mishi alkhairi dukkanin sauran iyayen mu da suka gabata da ƴan uwa da abokan arziki da dalibai da malamai da sauran mamatan musulmai muna addu'a muna cewa rabbi gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace anan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله